بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda shine yammacin 27 ga watan Sha'ban, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1441, wanda ya dace da ranar 20 ga watan Afrilu na shekara ta 2020 ta miladiya. Wannan shine darasi na 8 cikin jerange darussa da muke kawo muku da taken mafarki daga makarantar Darul Hadith Salafiyya wadda ke Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani a Zaria rahimahullah. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka fi sani da suna Asgar. Muna ta tattaunawa akan mafarki tun daga bayani akan ma'anarsa da yadda hakikaninsa take faruwa da matsayinsa a cikin shari'a da yadda musulunci ya bada muhimmanci wajen sanin abin da mafarki ke nufi da kuma ladabban kwanciya bacci wanda su taimaka wajen gujewa munanan mafarkai, kuma bayani akan yadda ake mu'amalantar mafarkai din da nau'o'in mafarki iri daban-daban da ake da su, wanda suka kasu zuwa kaso uku muhimmai. Sannan kuma bayani akan hadisin ganin mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke da alaka da haka da rashin tabbatar karban shari'a daga mafarki. Sai kuma a darasi da ya gabaci wannan, na kawo mana misalai na wasu mafarkaiya daga cikin tarihi na musulunci da cikin turas na addinin musulunci, waɗanda ɗan kaɗan ne kawai, ɗan ɗigo ne daga teku, wanda suke nuni zuwa ga amfanuwa daga fa'idar da ke cikin mafarki da kuma yadda salaf suka muhimmantar da mafarki. Na kuma gaya mana cewa mafarki ɗin nan ba a watsar da shi ga baki ɗaya yadda Mu'tazila suke da ƴan boko waɗanda suke ƴan realism, ba su yadda da abin da yake mawara at-tabi'a ba, abin da yake wato ba a ganin sa ko kuma a biye mishi gaba ɗaya yadda sufiya suke. Za a ba shi matsayi ne na tsakatsaki, tabbatar da cewa lalle akwai wata duniya wadda ba wannan ba, yana daga cikin alamun tabbatar da wata duniya wadda ba wannan ba. Sannan kuma ana isti'nasi da shi, sannan ana iya fassara shi idan an ga yana buƙatar fassara, amma ba dole ne sai an fassara kowane mafarki ba, ba kuma abu ne da ya kamata a yi ta damuwa da shi ba. To musamman saboda mas'ala ta fassara mafarki ɗin nan, in Allah ya so, a cikin abin da zai ragu na waɗannan kasusuwa waɗanda da na ce ba za su wuce guda biyar ba, gashi yanzu ana da takwas. Ban san irin yawan surutun da ya kai ni ga haka ba, a tunanin ya dawo wajen takaita ni, kuma har yanzu ina ganin kamar takaitawa ne ke da haka ina baiwa ƴan uwa haƙuri a wannan tsawaitawa. Wataƙila kan na ƙara yin alƙawari na kasu cikawa, amma dai insha Allahu ba na so su wuce yanzu na takwas na tara ya yi yawa a kai zuwa ga na goma, awa biyar kenan da rabi a bisa matsayin kowanne, awa minti 30-30, so goma kaga awa biyar ya isa insha Allahu. Sai kuma a faɗi wuraren bincike da manazarta, wanda ƴan uwa ɗalibai da masu idan bincike za su lalle ƙadan su gani. Allah Ubangiji ya sa mu dace. To ina so ne mana matashiya game da yadda malamai suke tsoratarwa akan kar mutum ya shiga harkar da bai iya ba, musamman game da mafarki ɗin nan. Ba ya kamata mu sani cewa ba kowa ne yake tunkaran aikin fassara wa mutane mafarki ba, ba daidai ba ne. Irin yadda mutane a yanzu kowa ya zama mai fassara ɗin nan, irin yadda masu ruƙuya suka yawa a gari, kowa ɗan ruƙuya haka, kuma za ka ga masu fassara mafarki sun yawa a gari, suna riƙe da wasu ƙamus haka na ƙarya da gaskiya, kamar abin da ake cewa a probable Dr. Thomas, wato irin likita mai aiki da dictionary ko encyclopedia, ko kuma a zamanance a ce likita yana aiki da Google, duk abin da ka ce yana damun ka sai dai ruta Google ta gaya mishi abin nan me za a baka. Kaga ai kai ma fashion din zaka fara jin kai anya ko akwai ilimi a wannan harka, dan ba dole a samu dace da ake tsammani ba. Zaka ba kowa ne zai tunkari aikin fasaran farki, wajibi ne zama wanda zai tunkari wannan aiki ya zama yana da ilimi na fiqhun usulut ta'bir da qawaidut ta'bir, babu zuwa ambaci wasu daga cikin su insha Allah, ya zama kuma ya goge wajen iya sanin halayyar mutane da yadda ake fassara ramziyat na mafarki da kuma sanin psychology na ɗaiɗaiwan mutanen da yake mu'amala da su. An ba da labari cewa kamar da yazo a cikin hadisi wanda mun ji shi a baya, Annabi yake cewa kar ku ga kowa mafarkin ku sai illa alimin aw nasihin, sai malami masani. Kaga malami wato wanda ya sani kenan, ba kowane dan mahabba wa dabba ba. Sai kuma wanda zai maka nasiha, wato wanda zai taimake ka wajen ya kwantar ma da hankali, ko ya gaya maka abin da ya dace, ko ya tuna maka abin da ka manta. Ibn Abdul Barri a cikin littafin shi At-Tamhid Libafi Al-Muwatta min Al-Ma'ani wal Asanid, haka kuma Ibn Hajar shi ma ya kawo a cikin Fathul Bari mujalladi na 12 ya kawo kissar tambayar da aka yi wa Malik Ibn Anas radiyallahu anhu wa rahimahullah, al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, aka ce wa Maliku akramakallahu ayu'abbiru ru'ya kullu ahadin, kana ganin kowa zai iya fassara mafarki? Maliku yace abin nubuwati yul'abu, yo za a dinga wasa ne da annabta, ma'ana ishara izuwa ga cewa mafarki din nan kamar yadda aka ji a hadisin da ya gabata a baya cewa juz'i ne daya bisa 46 na yankin annubuwa. Duk da yake wasu malamai suna ganin fassarar annubuwa anan ba wai annabta ta aiko annaba ba, a annubuwa bi ma'anar khabar al-ikhbar, wallahu alam. Da haka malami suka yi ta wannan tsoratarwa, Imam Maliki yayi wannan tsoratarwa yana cewa lalle kamar yadda ba za a yi wasa da annabta ba, sai wanda Allah ya baiwa, Allahu yaqti min malaikati rusulan wa minan nas, to haka sai wanda Allah ya zaba ya bashi dama da ilimi, to sannan zai iya yin wannan aiki na fassara ba kowa bane. Da haka ma malami suke cewa kamar yadda malam mashhur Hassan Ali Salman ya kawo littafin shi na ainihin al-muqaddimat, wanda zamu zo mu ishara zuwa gare shi anan kusa, al-muqaddimat fi tafsir ar-ru'a wal manamat, littafi ne muhimmi kwarai da gaske akan wannan mas'ala a wannan zamani na nan kusa na mu'asirun, a iya dan kankanin leke-leke na bangal littafin da ya kai shi tattaro bayanai masu muhimmanci da tattaro mas'aloli masu matakar kima ta ilimi a harkar fassara mafarki, kuma littafi ne wanda ana samun shi sosai da sosai. A cikin littafin, a cikin ɗaya daga cikin muqaddimat da yayi, yana magana akan abin nan, yake cewa tabaqatul mu'abbirin, akwai kala biyu masu fassara mafarki mutum ne iri biyu. Akwai mutumin da Allah yakan yukrimuhullahu bil malaka al khassa wan nur al ilahi, Allah zai daukaka shi ya bashi daraja ta musamman da wani haske na Allah subhanahu wataala, zai taimake shi akan fassara. Asalin waɗanda Allah ya yi ma wannan su ne annabawa, su Annabi sallallahu alaihi wasallama, su annabin Allah Yusuf alaihi salam da makamantansu. To kuma wasu daga cikin bayin Allah zababbu, Allah yana ba su wata malaka ta musamman. Daga cikin su akwai sayyidina Abubakar Siddiq, kamar da ya buga misali, akwai sayyidina Umar ibn Khattab, akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami', akwai kuma wasu malamai irin kamar Muhammad ibn Sirin, kamar wanda ake cewa Ash-Shihabu al-Abir da makamantansu. Na biyunsu kuma su ne mutanen da suke samun malaka ta hanyar karatu da nazari da gogewa ta yau da kullum, wanda su ne za mu ishara a nan zuwa ga yadda matakan suke, ko kuma irin malakar da mutum zai samu kafin ya iya yin haka. Idan muka kalli gundarin aya faɗin Allah da yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka je ka shiga abin da ba ka da ilimi a cikinsa. Wannan kada yayi sai ya sa mutum ya taka dan dan game da kutsawa abin da bai sani ba, ko ma akan menene, domin hani ne Allah subhanahu wataala ya hana kai tsaye. Ma'ana haka shine wanda yake da ilimin fassara mafarki yana iya fassara, wanda bai da shi kuma bai kamata ya shiga ba. Daga cikin ilimomin da kullum malami suke dandana akan cewa wajibi ya zama ka san su kafin ka iya wannan aikin, akwai su usulul ta'bir din da zamu magana akan su, sannan akwai gogewa wajen sanin alqur'ani da sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da gogewa wajen sanin maganganun Larabawa da waƙoƙinsu da karin maganansu da al'adun mutanen da kake rayuwa a cikinsu da yarensu da addininsu da irin tunaninsu. Sannan akwai kuma ana buƙatar mutum da yana da nagarta ta halaye da cin halas da kuma firasa hangen nesa da kuma dai wasu ƙarinoni da wasu taimakawa mutum. Baya halasta, baya ba abu ne mai kyau ba bai dace ba mutum kawai ya dogara da littafi kamus na fassarar mafarki kamar yadda galibin mutane suke. Zaka ga ma ana siyarwa a cikin wulbaro ma da Hausa, sai kaga ana fassarar mafarki kaza, fassarar mamarkin a ce mutum ya ga maciji kaza ne, in ya ga ruwa kaza ne, in ya ga farin mata kaza ne, ai ta lissafa ƙarya da gaskiya. Duk waɗannan ba haka bane jama'a. Mafarki kowane mutum da zai yi shi fassarar shi ba dole ta zama irin ta ɗayan ba, mutane biyu za su yi mafarki kowa ya zama fassarar shi daban saboda bambancin irin su ko lokacin da suka yi ko irin yanayin shekarun su ko irin yanayin tunanin su ko nagartar su ko addinin da suke bi ko jinsin su, ma'ana mace ne da namiji ko makamantan su. Ana iya samu, za mu zo mu ga misali a gaba akan haka insha Allah. Don haka ilimin fassarar mafarki daga cikin ilimomi wanda yake da flexibility sosai, kamar yadda malamai suke faɗa sauran ilimomi idan ka iya su ka san ka'idojin su. Misali yanzu a ce ilimin nahwu ko ilimin lissafi na mathematics ko ilimin sociology ko ilimin linguistics ko ilimin pharmacy, duk wanda ka sani ka san ka'idojin sa shikenan fa ka iya shi fa sai da yake. Ka'idojin ilimin hadisi sananu ne, ka'idojin ilimin sarfu sananu ne, ka'idojin mathematics sananu ne, amma shi ka'idojin ilimi na fassarar mafarki to kullun suna jujjuyawa ne, jujjuyawa mai ban mamaki ta yadda babu wani asali kwaya ɗaya wanda za a dogara da shi kai a ce kullun haka yake. Al-Imamu Ibn Qutayba a cikin Ta'birur Ru'ya nashi ya tattauna akan wannan matsala, ya kawo maganganu da abubuwan da ake buƙatan mutum ya ya sani, inda yake cewa babu wani ilimi daga cikin ilimomin da mutane suke yi wanda suka sani wanda ya kai ilimin fassarar mafarki wanda ya zama azmat wa alqaf wa ajal wa ashrab wa as'abu mirasan, wanda yake da wuyar gogewa. Yace kaman ta'birur ru'ya, yace wannan ya da wahala kwarai da gaske ka iya sani shi saboda abinda muka fara dan can na rashin tsayawa usul din shi lafiyayye. Don haka sai ya kawo sharuɗa waɗanda mai fassarar mafarki yake buƙata ya zama ya san su, shine yace zama arifan bil qur'ani wal al-karim, masanin al-qur'ani ne cike da waje, was sunna an-nabawiyyah sharifa, ya zama ya san hadisi cike da baya, wa an yakuna qadiran ala ta'lif al-usul fi akhir al-amr ba'daha ila ba'd hatta yumkina an yastakhrija minha ma'nan sahihan wadih, kuma ya iya harhaɗa abubuwa wanda za su bashi dama ya iftar da ma'ana lafiyayya. Yace wa an yaquma bil fahsi wat tama'uni wat tathabbut fi ru'ya qabla ta'wil ar-ru'a wa tafsirha, dole kuma yayi bincike yayi keke da keke ya kwakudu ba uwan lissafi kafin ya iya fassara mafarki guda. An ba da labarin cewa al-Imam Muhammad ibn Sirin wanda za a bi ke mashi take da cewa Sheikhul Mu'abbiri, shugaba ko limamin masu fassara mafarki, yakan zaunar da mutumin da ya kawo mashi labarin mafarki wuni guda yana mai tambayoyi, wani ma ya ce ka je ka dawo, yadda ka san likita da yana yi ma patient ɗin shi idan ciwo ya kai ciwo an rasa kan shi, ai ta gwaje-gwaje ai ta tambayoyi a wuni ana tambaya ka abin da suke cewa medical history, wato at-tarikh as-sihhi, wanda tarihin tibbi na mutum za su ta tambayar sa akan kwakudu ba, waye haife ka, ina aka haife ka, su waye dangin ka, a wani ya taba ciwo iri kaza, kana shan taba, ka taba kaza, da irin wannan tambayar haka san basu da yake zuwa abin nan, wato Muhammad Ibn Sirin yake bayar da mutum ya ta tambaye shi har sai ya gano. Yace gaba da cewa wa an yaqtadi fi tafsirihi bil anbiya, sannan kuma mutum ya yi kwaikwayo da annabawa wajen tafsirinsu, tafsirin da annabawa suka yi ana iya ɗaukan haske daga gare shi. Duk da yake za mu zo mu ji kamar yadda Munawi yake faɗa cewa ba dole ba ne duk fassarar da annabi ya yi ya zama irinta in ka zo yi daidai waje da ne, don an samu sahabbai ma sun fassara wani abu da manzo Allah sai kuma ya fassara, su kuma sai ga fassara ta faru a wani farki amma ta bambanta. Amma dai abinda ake nufi usul ɗin fassara annabawa daidai suka gudanar, kai maka gudana akai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Khadija, nayi mafarki na ga waraka da wani kaya farare masu kyau, wanda kaya fari masu kyau a cikin mafarki alama ne zuwa ga cewa mutum ya tsira. Alal misali haka kori, a cikin wancan wancan kasar da Yusuf mun buga misalai babu laifi mu ƙara buga wani misali guda daya shine misali na sahabi Talha dan Ubaidillah radiyallahu anhu wanda ya tabbata shi ma a cikin tarihin sa ya zo a cikin littafin ainihin wato Tabaqat na Ibn Sa'd da littafin Ibn Musaddaq na Abu Abdullah Hakim an-Naisaburi wanda aka ce bayan da aka kashe shi din nan bayan da wannan Marwanu ya caka mishi makani a wannan rigima ta Jamal wanda sanadiyar haka ya rasu aka dinga cire makamin jini na biyowa aka ya mutu aka rufe shi bayan da aka rufe shi sai wata yarsa ta mafarki yana ce mata don Allah ku matsar da ni daga inda nake ruwa yana ta ci min gida har ina limewa a cikin su wani ruwa dake kusa da wurin kabarin nasa da aka je aka tona ku haka aka ganshi a cikin ainihin wato ruwa aka ce da aka daga ma jikin shi inda yake min mayilil ard har yayi abin da ake ce magansa kuka jikin gemun sa da jikin likafanin sa yayi gansa kuka alamar kwanciyar ruwa haka aka ji cikin garin binnan kusa dake kusa da wannan makabarta inda aka yi abin nan Jamal kenan inda aka yi Jamal wato garin Kufa aka ji aka ci wani gida daga cikin gidajen Abu Bakrata aka ci wani gida daga cikin gidajen aka canza mishi kabari aka sa shi a ciki to abin da ya tuno mun da wannan shine kore ganin bawa a cikin koren sutura a mafarki yana nuna abu mai kyau insha Allah zai faru da shi ko kuma ya faru da shi wanda aka gani din musamman mutumin da ya mutu domin kore sutura ce ta ƴan aljanna to da haka yanzu mutum zai iya fassara kaloli da ma'anan dabbobi da ma'anan tsirrai ko abinci ko ma'anar kamanni kamar dariya ko kuka ko magana ko tsaki da ka iya fassara me suke nufi menene sakon da suke bayarwa a wannan mafarkin sai mutum ya zama da kuwa ta iya wannan fassara yace wa Allah ya ta'assaf bi ra'ayi kar ko mutum ya doge da ra'ayin sa ya aiki da na annabawa domin ya samu kusanci da gaskiya yace wa Allah ya anafa min al'azari min al'itizari min ta'wili hadi arami ma'rifati au lishtikaliha alai sannan kuma karka ji koran cewa baka sani ba karka ji kunya karka ji nauyin bada uzuri cewa ai hakuri ban san fassarar wannan mafarkin ba karka ji tsoron wannan idan baka sani ba ka faɗa shine zaman lafiya Laraba suna cewa la adri nisful ilm cewa ban sani ba rabin ilimi ce Ibn Qutaybah ya ci gaba da cewa wa alal adri an yakuna adiban ariban zakiyan fatinan taqiyan wari'an arifan bi ahwalin nasi wa shama'ilihim wa aqdarihim wa hay'ati yace wajibi ne yana da kyau mai fassara mafarki ya zama adiban masarin literature ya san adabin al'ummar sa ariban ya zama yana da ainihin wato gogewa akan fahimtar rayuwa zakiyan yana da zurfin basira yana da ainihin smartness fatinan yana da hangen nesa yana da tsinkaye taqiyan kuma mai jin tsoron Allah ne wari'an mai taka tsantsan arifan bi ahwalin nas wanda yake iya gane halayen mutane yana da firasa ta gane da ya ga mutum zai iya gane shekarunsa mutumin wani gari ne wani irin mutum ne mai fushi ne ko mai haƙuri mai wadata ne ko talaka mai saurin fahimta ne ko mai karancin fahimta mai zurfin ilimi ne ko mai karancin ilimi da ka ga mutum ka iya gane wannan irin wannan firasa tana da amfani kwarai da gaske gane mutanen da suna da wannan firasa Imam Shafi'i ya shahara da wannan firasa da ya ga mutum yana iya gane abubuwa da dama haka Ibn Abbas har ake mishi take ana cewa kamar ka ce yana gani yana leƙen wani labule ka annahu yanzuru min sitrin ila al-ghaibi kamar yana leƙa labulen da aka saka nasu wanda ya raba gaibu da shahada kamar yana leƙawa ya gani Ibn Abbas haka ake mai take saboda zurfin basirarsa kuma duk abin da ke kawo wannan shine tsayawa ga Allah subhanahu wataala abin da ya samu a wannan zamani zaka ji wannan abin yafi kama da kaman almara ko surkulle ko wani abu da ba zai yiwu ba saboda galibi yanzu muna rayuwa ne ba ma kusanci da Allah subhanahu wataala irin yadda ya kamata duniya ce a gaban mu neman taimaka saka gaba bamu damu da lahira ba bamu damu da alqur'ani mu yi tadabburin sa babu mu damu da mu fahimci hadisi ne suke nufi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mu damu da aiki da su ba, sai dai surutu kawai da biyo wa duniya da shiga wannan abu da ake cewa social media da tattaunawa akan abin da bai da amfani da zaman majalisai da aka saba na masu kifi, masu ƴan rake, wurin mai shayi, wurin mai balangu, wurin mai tsirai, bakin ma'aikatu, kusa da masallatai, duk inda dai muke taruwa mu matasa ko samari ko mazaje, mai tashirme muna cinye lokacin mu a banza. Shi yasa zaka ga babu wannan hasken da ke cikin zukatan bayin Allah na farko, bamu da irin wannan hasken. Amma duk wanda daga cikin mu a wannan zamanin da muke wannan rayuwa ta Allah wadare ta abin takeici, idan ya zare jikinsa daga wannan muguwar rayuwar, yayi kokari ya gyara alakar shi da Allah, sai ka same shi da fatahi akan abubuwa da dama wanda ba mu san mu. Na iya tunna cewa a makaranta, a university inda muke aiki, zaka ga dalibai duk da irin lalata da shashanci da ake a cikin jami'o'i, idan ka samu dalibi wanda yake ya janye jikin shi daga wannan barna ko daliba, sun tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sun tsaya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai kaga Allah ya musu fahimta ne ban mamaki a cikin karatu, sai kaga suna samun maki ne ban mamaki. Ba na cewa wai waɗanda suke takadarai ko suka biye malalata ko suke sakin jiki ko suke yin abubuwa da suka saba wa mutunci da al'ada da addini, ba sa cin jarabawa, suna iya su ci ko ya zama su suke excelling, amma zai iya zama istidraji ne. Amma ina ambaton abu ne wanda yake mujarrab, kuma na san da dama daga cikin ƴan uwa wanda su saurari wannan makta sauti din za su gaskata cewa sun san haka, ko ya faru da wasunsu, ko makamantan haka, ko ya faru da su kansu. Almuhim shine tsoron Allah da bin dokar Allah da taqawa wa mai taqilla ya Allah makaraja, suna taimakawa wajen fahimtar abubuwa da dama wanda baka iya fahimtar su haka kawai a gama garin rayuwa. To haka Ibn Qutayba ya ci gaba da wannan magana, har yake cewa Allah ya ba ayyadahu min ar-ruqya illa ala ma ta'allaqat amsaluhu bi busharati aw nadaratin aw tambihin aw manfa'atin fid dunya aw fil akhirah wa yatrahu ma siwa dhalika li alla yakuna daghsan aw hashwan la qimata la. To yace haka nan kuma ya kamata mai fassara mafarki kar ya damu da fassara kowane mafarki sai abin da yake, in an kalle shi akwai alamar bushara ko gargadi ko fadakarwa ko wani amfani a duniya ko lahira, abinda duk yawan nan ci wannan yayi watsi da shi kawai, dan zai iya zama kawai adghas ne. Mun ji mai adghas a baya shine mafarki wanda yake adulterated, ya cakuɗe tsakanin gaskiya da shirme, ko kuma wanda ya zama hashi, kawai cika wuri ne ba yi da wata kima. Zamu zo insha Allah a wasu daga cikin darussan nan a nan kusa, zamu faɗi alamun da ake iya tantancewa mafarki ne yake buƙatar fassara, wanne ne kuma adghas ahla. Dama shi hadisin nafsi bai da wata matsalar ganewa, indai ka kwana da abin a zuci ko ka san abin da ke faruwa da kai kenan a rayuwa ta yau da kullum, to zaka ga baka da wani wahala, kai da kanka zaka iya gane cewa lalle wannan rayuwa ta ce nake ƙara reflecting kawai in na kwanta bacci. To dan haka sannan kuma Ibn Qutayba ya ci gaba da bayani akan cewa wajibi ne kai ne fassara mafarki, kuma ka tsaya ka fahimci maganar mutumin da ke kawo maka labarin yana so a fassara mishi, din ka tsaya ka fahimci maganar sa, ka gane me yake nufi tukunna. Wajibi ne ka tsaya kai wannan ka fahimci me yake nufi kafin ka kai ga fassara mishi, dan kaje ka fassara mishi ba abin da yake so ba, haka kenan. Sai ka zan baka da gaggawa wajen da an faɗi magana kawai ta tafi, sai ka tsaya ka nutsu tukunna ka fahimci me yake nufi. Babu laifi ma ka ce ya je ya dawo, babu laifi kuma ka tsaya, babu laifi ma a yi recording maganar ko a ce a rubuta kuma kamar haka. Sannan wajibi ne kuma kamar yadda Ibn Qutayba ya ambata ila, ka zama kana da yawan tambaya da kuma zurfin hankali. An tambayi Ibn Abbas, aka ce mishi ya akai kake kana ɗan yaro ƙanƙani, ka zama kuma kana da zurfin ilimi da basira, sai yace bi qalbin sa'ul da bi qalbin aqul wa lisanin sa'ul, yace nayi haka ne bi qalbin aqul da hankali ko zuciya wata take ne kaifin basira, wato kwakwalwa ne kaifin basira, walisanin sa'ul da kuma harshe mai yawan tambaya. Tambaya isu, tambayi wannan, tambayi wancan, me ya kaza, ya akai kaza, ya faru, me ya kaza, 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 kaza. Zamu mun buga misali akai, insha Allah, in ba lokaci ya kure mana. Sannan wajibi ne kuma da makana da ittila alwasa, zurfin bincike da zurfin karance-karance jama'a. Mutumin da ke da kasala akan karatu ba zai yi wannan ba. Ina ƙara kwatantawa da sana'ar likita, wanda duk ya san sana'ar likita ko sana'ar ainihin lauya. Ya san cewa sana'a ce mai buƙatar yawan karatu, wanda dan kai graduating ko ka zama consultant ko ka zama san ko ka zama waye a lauya, karatunka baya ƙarewa sai dai in ka mutu. Kamar karatun malaman hadisi ne da malaman jami'a karfe su shi, zaka ga karatu ne har ya cinye mutum gaba ɗaya, ya ramar da shi, ya lalatar da shi. Mutane suna ganin shi kamar wani mahaukaci, yana musu kallon biri, suna mai kallon aiba. To daga cikin mutane masu bukata zuwa ga karatu ne matukar yawa, wanda ba non stop, babu dakatawa, to akwai mutumin da ya sa kanshi a cikin harkar wato fassarar mafarki. To dan haka mafarkin kamar da muka ambata kala uku ne, da ya za kai ka gane wanda yake yana bukatar fassara da wanda bai bukatar fassara. Mun ji cewa a baya ana cewa akwai ru'ya salihah, akwai adghasu al-adghas, sannan kuma akwai al-hul. Zamu zo insha Allah kuma ina ambata, zamu ambaci wasu daga cikin alamomin da ake gane mafarkai masu buƙatar ainihin wato wannan fassara. Ilmomin yanzu muke faɗa ko kuma sharuɗan ko kuma abin da ya kamata tun farko mutum ya zama ya iya su ko ya san su, sannan ya shiga wannan harka. Idan bai san su ba fa, to babu buƙatar ya shiga wannan harka, sai ya je wata harkar daban, ko kuma in ya matsi dole sai ya yi, sai ya je ya koya. Sai dai ba wani abu ban dama, ba wani abu bane wanda yake fardu aini ko wani muhimmin abin da za a ce dole wai sai ka iya sannan za ka tsira ko sannan ayyukanka za su karba. Wata wani nafila ne a cikin ilmomi, amma kuma nafila ce mai wahala, ba mai sauƙin samuwa ba. Da haka za ka ga akwai ƙarancin wanda suka iya, duk da yake akwai yawaitar masu yi, amma akwai ƙarancin wanda suka iya. Kuma ina yi ma musamman ‘yan uwa, iyaye mu mata, ina ba su shawara, ina musu nasiha cewa su ainihin wato sauƙaƙawa kansu. Mata suna da yawan son a fassara musu mafarki, kowane mafarki su suke sai an fassara musu. Ku sauƙaƙawa kanku ya ku ‘yan uwa mata, ba kowane mafarki ne ake fassarawa ba. Ya ta ma wanda yake na fassaran ba dole ba ne sai an fassara ne. A ci gaba da rayuwa akan hakika da waki, amma idan wani abu ya zo wanda yake ya kamata haka din, babu laifi. Abin da sai nake faɗa ka shi ne, da dama matan suka tambaya aka ce musu wannan mafarkin bai da wata fassara, to ba za su haƙura ba. Sai su yi ta bibiya har su je su faɗa wrong hand, cikin hannun wani wanda yake ɗan damfara, ya an san musu kuɗi, ko ya ce zai musu addu'a, ko ya ce su kawo kaza, su kawo kaza, ko ya musu fassara wadda zai tsorata su. Sannan daga baya ce musu, to mafita shi ne sai an yi kaza, sai an yi kaza, ta ce musu kuɗaɗe, ba za su gane da wuri ba. Galibi mata, dai ni na wadai experience ɗin, ina ganin kamar sun fi aukawa cikin irin wannan tatabar zandawu. Ya ka ga namiji dai mai wayau, indai ba ya sa wani neman duniya a gaba ko wata harkar siyasa ko wani abu da, ya ka ga irin waɗannan ‘yan damfara suna mishi wayau. Amma mata za ka ga su suna da riƙa, suna da sauƙin, they are very emotional, da wuri suke iya emotion ɗin su ya taso, wato ɗabi'arsu ta tausayi ko tsoro ko yanayin son ‘ya’yansu ko son mazansu ko makamanta haka, ya overpowering, ya danne asalin wato abin nan ɗinsu, reasoning, yadda suke tunani ko yadda suke fahimtar abubuwa. Da sai ka ga ba da jimawa ba sai a iya samun ba same su a cikin matsala ko cikin wata damuwa wadda za ta kai su tabaru. In Allah ya so, insha Allahu a cikin fitowa ta gaba, insha Allahu za mu yi magana akan usul ɗin na ta'abirur ru'ya da misalai, musamman daga Ibnul Qayyim da shi da wasu malamai waɗanda insha Allahu za mu ji daga gare su. Sannan mai magana akan a samu ta'awil, wanda shine akwai ta'awilu bil rams, akwai ta'awilu bil amsila, da kuma wasu daga cikin ka'idoji insha Allah, wanda kamar yadda na ambata insha Allah za mu ƙarike waɗannan abubuwa cikin kasusuwa biyu masu yamin 30-30 masu duwa insha Allah, sauran kuma sai mu bada ainihin wato abin nan, mu bada wato wajajen bayanai da za a je a duba a samu ƙarin bayanai insha Allah. Zan saurara a nan, ina ma kowa fatan alkhairi, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu, abin na faɗa daidai Allah ya sa mana amfani da ku wanda suke kurakure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar gyarawa ko ya ba wasu damar su gyara mana, kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu. Allah ka ji kan iyayenmu da mahaifanmu da malamanmu da sauran da suka gabace mu wannan annoba ta coronavirus da take ta'addaban mu a kasashen musulmai da sauran wurare. Allah ka yaye mana ita, tsoron da sun yi mutane Allah ka fitar da mu daga cikin shi, Allah ka sa mu cika da imani, ka sa mu gama lafiya. Waɗanda suka mutu ko kuma Allah ya kaddara za su mutu a wannan annoba, ya Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka ba mu darajar shahada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.